kamar yadda sanarwa ta gabata cewa za mu yi bakon malami Dr. Abdullah Usman Gadon Kaya daga Kano, kuma zai ba mu karatu a yau a wannan masallaci na Dobeli a tsakanin Magariba da Isha, kamar yadda muka hadu a cikin garin Jimeta Yola. Gobe kuma insha Allahu tsakanin Magariba da Isha a masallacin Kaduna Street Nefa a cikin Jimeta, inda muke tafsiri shi ma tsakanin Magariba da Isha. Amma gobe kafin nan akwai taro da za a yi na yaye dalibai da suka haddace Al-Qur'ani na makarantar Ulmul Qura li tafsir Al-Qur'an Al-Karim, wanda za a yi a Lelewal Hotel, wanda su ne suka gayyato shi Dokta kuma makasudin zuwansa kenan. Amma za mu yi amfani da wannan daman ya mana da coci guda biyu insha Allahu yau da gobe. To muna fatan Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya samu amfana. Dokta Abdullah Gadon Kaya ba bako ba ne, ba bukatan wani karin bayani. Ya riga ya sanu social media da gidajen wato radio da television, saboda haka ba bukatan ne wani karin bayani. Amma takaice dai ya yi karatunsa a Jami'ar Musulunci ta Madina. Muna fatan Ubangiji Ta'ala ya amfanar da mu da abin da za mu ji. Falyatafaddal mashkuran wa ma'juran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, mahalicin kowa da komai da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka a wannan unguwa ta Dobeli a garin Yola ko Jimeta Yola, a wannan rana ta 10 ga watan 9 shekara ta 2022 miladiya, wanda ya dace da 13 ga watan Safar shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina. A wannan masallaci da aka fi sanin sa da ana ce da masallacin Sheikh Balalau hafizahullah, muna godiya ga dan uwa aboki kuma amini Sheikh Malam Abubakar Muftar da ya karba kuncin mu a wannan masallaci, kuma yake jagorantar wannan zama. Muna yi muku fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya samu fara lafiya mu kuma gama lafiya. Abinda nake so na mana magana a kai shine matsala ce da shafi mu'amala, mu'amalar mu tsakanin mu da iyalan mu, yanda musulmi ya kamata ya zama a gidansa da shi da ahalinsa. Za mu buga misali da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin gidansa, ya yake rayuwa da iyalinsa. Daman dole ne ɗayan mu ya zama ko dai yana da gidan kanshi, yana da iyalinsa a zaune, ko kuma yana da niyyar zai yi gida nan gaba, ko da kuwa nan da shekara 100 ne masu zuwa. Da haka duk yadda dai ɗan adam ya yi, sai ya rayu a cikin gidansa da iyalinsa. Yaya musulmi ya kamata ya kyautata alaƙarsa da Ubangiji a cikin gidansa da iyalinsa? Bincike ya tabbatar mana cewa gidajenmu suna ci da wuta, mu a waje ana kallon mu cikin ni'ima da yalwa da sutura da abin hawa da shaguna da motoci da riguna da haske a fuskar mu, amma kuma gidan ba daɗi. da yawa akwai wanda in yaje gidansa kawai Allah Allah yake gari ya waye ya fita shi ba ya jin dadi iyalinsa ba sa jin dadin sa wahala goma da dari yafi samun kwanciyar hankali da nutsuwa yayin da ya fito waje cikin abokanansa saboda bai raya gidansa akan bin Allah da bin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ku sani cewa ya ku yan uwa musulmi na wannan gari mai albarka wallahi ba abinda annabi bai mana bayani ba kuma babu wani abu na rayuwa da annabi bai koya mana ba illa iyaka kawai an yi mana illa an mana shamaki da karanta addini da shari'a da sauraron ta'alim al-islam karantarwa na musulunci haka muka wayi gari muna rayuwa cikin duhu cikin wahala ba ma daukan koyi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya wajabta mana mu yi wa manzon Allah biyayya a cikin komai da Allah ya turo shi a matsayinsa na annabi sallallahu alaihi wa sallam shi dai mutum ne irin mu wanda Allah ya girmama shi ya kuma daukaka shi ba dan komai ba dan a samu haduwar kai da dacewa kaga wani mutum mai halitta irin taka amma yana da wasu dabi'u wanda Allah ya tarbiyantar da shi akai aka ce kai koyi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo ne a duk duniya gaba ɗaya kuma ya dace ya zama annabin a ko ina a kowane zamani dan haka Allah ya turo shi shari'ar sa ta zama koyaushe za ta dace da al'umma fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqi llahi kullihim manzo Allah mutun ne amma shine mafi alherin halitta ba wanda ya fi shi ba wanda ya kai shi ba wanda ya kama da shi mace ba ta taba tsugunawa ta haifa wani dan adam irin annan Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama Allah ya girmama shi har sunansa yake hadawa da nasa a wurare da dama a cikin kiran sallah an yi haka kuma a cikin tahiyya an yi haka a cikin ayoyi na alqur'ani da maganganu da shari'a ta yi tayi da shi kansa wanda ya tayi Allah ya hada sunansa da nasa dan a nuna mana bin Allah bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa dhamma al-ilahu isman nabiy ila ismihi idha qala fil khams al-mu'azzin ashhadu kaga ko kiran sallah aka zo idan mai kiran sallah zai ce ashhadu alla ilaha illa Allah sai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fa dhul arshi mahmudun wa hadha muhammadu haka da wajen suna Allah sai yanki sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanka masa suna a cikin sunan Allah din shi Allah zur alshi mahmudu sifarsa ne mahmudu shi kuma aka ce da shi muhammadu an wajabta mana mu yi masa da'a wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ya ce matukar kuna son Allah to ku bi ni Allah zai so ku ka ji wani ikon Allah idan kuna son Allah ku bi annabi sai Allah ya so ku Allah fa kuke so in kuntum tuhibbuna Allah sai kuma aka ce fattabi'uni ku bi annabi yuhibbukum Allah ma'ana sharadin Allah ya so ka shine ka so annabi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka wannan lecture ta mu a yau za ta yi magana ne akan ku yi wa annabi biyayya dangane da mu'amalolin da yake da iyalinsa a cikin gidajensa ku gyara gidajenku ku zauna lafiya da iyalanku ku samu kwanciyar hankali wa yaghfir lakum dhunubakum bayan kun bi Allah bayan kun bi manzon Allah kuma Allah ya so ku kuma Allah sai ya yafe muku malaman tafsiri suka ce bin annabi yana da abubuwa guda biyu a wannan aya kaga annabi kawai sai Allah ya so ka bin annabi kawai sai Allah ya yafe ma zunubin ka ko baka daga hannu kace astaghfirullah ba indai kana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to biyayya ga annabi kamar istighfari ne matukar kana bin sa kawai ana automatically ana tagoge maka zunubin ka ya Allah ka tashe mu cikin masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wannan aya Allah ya kwadaitar da mu muyi koyi da annabi a cikin rayuwar mu ya ku musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine abun koyin ku a mu'amalolin ku abun koyin ku a kasuwancin ku abun koyin ku a zamantakewan ku da iyalin ku abun koyin ku a cikin gwamnatin ku abun koyin ku a tsarin mulkin ku abun koyin ku a cikin duk abun da za ku yi zaman ku annabi ne tashin ku manzon Allah ne maganar ku manzon Allah ne furucin ku manzon Allah ne umarnin ku manzon Allah yace hanin ku manzon Allah yace haka rayuwar ya kamata zama saboda shine mutumin da yafi kowa daraja da matsayi da daukaka. Yanzu ku duba wani abin da yake faruwa a kasan nan a duniya gaba daya. Dazun nan muna tare da malam wani yake ba mu labari, sarauniyar Ingila ta mutu. Allah kara nauyin kasa, Allah kuma ya yafewa masu musulunci wanda suka mutu da musulmi da musulunci da imani. Amma ka duba duk yanda suka shahara a duniya da fada da musulunci da yaki da addini, amma wai matsayin ta bai isa ba sai da aika yi kokarin alika ta da annabi. Ko gane ba, ita kanta bata isa ta zama wata mai matsayi da daraja ba, da ta mutu sai da aka kirkiro aka ce ai an bincika ma tana da nasaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Duk da ƙarya ne, kuma ba haka bane, kawai dai an yi kokari ne. Mu sai mu ce wa musulmi alhamdulillah ashe annabi yana daraja har ana kokarin alika wata kafira a tattare da shi dan ta samu wani matsayi. So duk da cewa sun yada ne ba wai dan haka din yake ba, to alhamdulillah wannan kade ya isa sai ku yi imani ai tunda kuna neman ku lika ta da annabi, da ta yi aiki da aikin annabi, da ta huta, da ta samu kwanciyar hankali, tunda ku bata ba annabi ba, to zancanta ya kare. Allah ubangiji ya takaita, turanci ya kare, ya kuma ana ta larabci kenan. Haka wani ya fada, Allah ya mana afuwa, Allah ya samu cika da imani. Annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da a yi masa da'a a wurare da dama a cikin Alkur'ani, kamar yadda hadisai da suka zo masu yawa ba za mu ce ga iya adadinsu ba. Malamai sun kididdiga a cikin Alkur'ani mai girma Allah ya ambaci inda za a bi annabi, a bi annabi, a bi annabi wuri ya kai 40. Duka wannan a cikin Alkur'ani ne, ayoyi daban-daban da Allah ya ce a bi manzon Allah. Kaga ya isa a bi shi, ya kai a bi shi, matsayinsa ya isa a koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu. Allah ya ce duk wanda ya bi Allah, ya bi manzon Allah, yuti Allah wa rasulahu, ya bi Allah, ya bi manzon Allah, ha, Allah zai shiga da shi aljanna wanda ƙoramai na gudana cikin ta khalidina fiha wa zalika al-fawzul azim. Bin Allah da bin manzon Allah shine babban rabo ya ku yan uwana. Da ku yi koyi da Allah, ku yi koyi da manzon Allah. Wa hadhihi da'watuna, wannan ita ce da'awar mu, wannan shine abin da muke kiran mutane dare da rana, abi Allah, abi manzon Allah, a zauna lafiya. Wa man ya'fi Allah wa rasulahu, kaga can yuti Allah wa rasulahu a cikin aya ta gaba, kuma ya'fi Allah wa rasulahu, ya saba wa Allah kuma ya saba wa manzon Allah din. Wa yata'adda hududahu, ya ketare dokokin Allah. Yudkhilhu naran, Allah zai shigar da shi wuta, khalidan fiha, yana mai kaddara madawama a ciki har abada. Walahu azabun muhin, yana da azaba ta wulakanci da tozarta. Allah kiyaye mu da saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wata rana Umar ibn al-Khattab ya je tsinto takaddar at-Tawra a lokacin annabi yana raye, ya ga cewa tara annabi Musa ne aka turo at-Tawra, ko ya dauko ta ya duba ya ga takaddar, masha Allah abin da ke ciki, yana murna ya zo ga manzon Allah ya ce ga wata takadda da alheri a cikinta, abin da ke mai kyau ne da mun rubuta, kawai sai annabi ran sai baci. Yace alam atikum biha bayda anqiya, yanzu ban zo muku da wannan takadda fara tas ba, fara sol ba, ma'ana addini na ba ya zo ya shafa addinin kowa ba, shari'a ta ba ta danne ta kowa ba. Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai, wallahi da Musa yana raye, kaji mokifin annabi yace da Musa yana raye wallahi bai isa ba sai ya bi ni. To kaga hatta annabin Allah, fa annabi ne aikake daga Allah, amma annabi yana bayani inda zai zo zamanin sa wallahi sai ya bi shi. Kai kana nan banzan bazara karan kada miya, ana cewa ka bi annabi kana bata kanka lokaci. Mu muno non okun abun da muka turuddo iyaye mu da kakanni suna kana zazzare ba, idan babanka ba maguje ne sai ka zama ba maguje dan gargajiya. Mu ba wanta zuru ba mu da gargajiya, mu wannan sabon addini. Badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba, daman kullun haka ake ci, an dai an zo da sunna, an zo da shari'a, sai mu ce mutane sai an zo mun su sabon abu. To haka za a yi ta fada, kuma haka musuluncin zai koma aljanna ta tabbata ga mutanen da ake cewa suna yin abu sabo. Dan haka ka bi annabi ka zauna lafiya, hankalinka ya kwanta. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sanya son sa da biyayya gare shi dalilin samun imani ne. Ka so annabi, ka kaunaci annabi, kai masa biyayya, a cikin dukkan mu'amaloli, to wannan shine zai sa ka samu imani ingantacce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa salasan man kunna fihi, abuwa guda uku wanda suka kasance a tattare da shi akwai su, wajada halawatal imani, to zai samu dandanan imani. Na farko an yakuna Allah wa rasuluhu, yabantu Allah da manzo Allah su ya fi so saboda kowa, ahabba ilayhi mimma siwahuma, yaso Allah yaso manzo Allah sama da kowa a duk duniya, kada wani ya zama yana da wannan kujera da zai zauna a zuciyarka kana son sa sama da yadda kake son Allah, sama da yadda kake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Bukhari da Muslim. Dan haka sahabbai suka buga mana misali, wallahi mutum sai zai samu manzo Allah ya ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah, fansarka ya manzo Allah, zan bada babana, zan bada mahaifiyata, su mutu a kashe su kai ka rayu, ma'ana da kai ka mutu da a kashe ka, wanda na bada babana da mamana a kashe kai ka cigaba da rayuwa, kaga karewar soyayya kenan, wanda zaka iya mika iyayenka su bar duniya shi ya rayu, kai wannan soyayya ta kai. Shi yasa malamai suke faɗa cewa kamar yadda Abu Sufyan ya faɗa shi, a duniya bai taɓa ganin wani mutum da ɗan adam yake son sa, ake ƙaunarsa, ake son sa irin annabi Muhammadu ba, irin yadda sahabbai suke son manzo Allah ba, kamar yadda wani basarake shi ma yake faɗa, bai taɓa ganin wani ɗan adam da aka so shi a duniya ake ƙaunarsa ba irin annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa wani ya yi rubutu a duniya ce wai waye ne the most popular, waye hero, waye number one a duniya, waye ya fi sanuwa, waye ko ina ka je sai ka ji labarinsa. Suka gama kewayensu suka yi ta neman wanda baya sallah, ba samu ba, da ƙarshe dai dole tunda Bature ne ba yanda zai sai ce gaskiya Muhammadu din nan shine the most popular one a duniya, ba wanda ya fi shi. Amma kaga abun mamaki, ana ta faɗa da addininsa an kyabe shi sallallahu alaihi wa sallama. So ya koyan uwana, na yi mana ne wannan ababin shimfiɗa, idan har mun yadda kuma mun yi imani wannan bawan Allah, Allah ya bashi daraja, Allah ya bashi matsayi da ɗaukaka da ya kamata mu yi masa da'a, to sai mu duba yaya ya rayu. Yanzu ɗauki wani ɓangare ne guda ɗaya a rayuwarsa da shi da iyalansa, yaya ya rayu da shi da iyalansa a cikin gidansa. Annabi sallallahu alaihi wasallama, malamai sun yi mana bayani cewa shi dai mutum ne da kwata-kwata, duniya ba wata aba bace a gare shi, ya fi kowa sanin duniyan nan, kuma ya san rudin duniyan nan, kuma ya san fitinar duniyan nan. Kuma wallahi malam, ba za ka gane rudin duniya da fitinar duniya da matsalar duniya ba sai ranar da ka mutu ka kwanta, aka binne ka, aka dora maka tukunya ko azara a kanka, ka mirgina, ka juya, kaga ƙasa a nan, kaga ƙasa a nan, kaga mala'ika a gabanka yana marrabuga, a lokacin za ka gane cewa wallahi duniya yaudara shi, wallahi duniya ɓata lokaci ce, sai wanda ya ba Allah a cikinta. Abin tausayi ga mutanen da suka ƙarar da rayuwarsu a kan wannan duniyar, ba sa so a musu maganar lahira, ba sa so a musu maganar mutuwa, sun rungumi duniya, kuna ta mutuwa amma ba ku wasu ba, ciwon siga ya kashe ka, ciwon zuciya ya kashe ka, ciwon kafa ya kashe ka, ciwon kai ya kashe ka, ciwon ciki ya kashe ka, mura ta kashe ka, atishawa ta kashe ka, shaƙuwa ta kashe ka, mota ta kashe ka, wane ne ya kashe ka, wani jaki ya hau ya fadi ya mutu, wani doki ya hau ya fadi ya mutu, wani kwata ya fada ya mutu, wani banɗakin gidansa ya kashe shi, wani kaza kaza kaza, asbabul mautu kasira wa muntashira. Amma la nata'izu ba ma wa'astuwa, kawai mutum idan ya ga yana da lafiya, yana da kuɗi, yana da harka, gani yake kawai zai mai, zai daɗe kawai a duniya. So lallai mu faɗaka ya koyan uwana, wannan duniyar cike take da ruɗe wallahi, kada gidan da kake da shi ya ɗauki hankalinka, wallahi wata ran za ka mutu ka tafi ka barshi, ka kashe miliyoyin kuɗi a katanga, ka kashe miliyoyin kuɗi a gado, ka kashe miliyoyin kuɗi a banɗaki, ka kashe miliyoyin kuɗi a falo, ka kashe miliyoyin kuɗi a kaza, yuwa walo an karibin min kusurin muzakrafatin ila baiti turabi fayudau fihi mahjuran wahida ahata bihi shuhubul iktirabi. Haka mai zuhuri yace a hankali an karibin nan kusa, wallahi za a dauko ka daga wannan gidan dogo da ka gina, kusur manyan gidaje na alfarma, isassun gidaje da aka kashe musu kudi, za a mai da kai baiti turabi, gidan ƙasa permanent house. Kowa da ni da ku wallahi sai mun je wannan ramin, ba riga, ba wando, ba takalmi, ba hula, ba gilashi, ba agogo, ba komai, haka za a je a danna mutum. to yaya mutum yazo yayi rayuwa bai ba annabi ba ai bai ji dadi ba ce sa na sha fada a karatu wallahi ba wanda yafi kowa morewa rayuwa irin wanda yace shi annabi zai ba a rayuwarsa ka nemi kudin ka kana bin annabi kai mulkin ka kana bin annabi kai sarautar ka kana bin annabi kai malinta ka kana bin annabi kai duk abin da zaka kana bin annabi dan da bin annabi ne zaka samu aljanna amma indai wannan duniya ne wallahi za ta kai ka tabaru mallam wani bawan Allah ya mutu wani attajiri mai hali bawan Allah ya tara muka je zamu yi masa wanka shi aka shimfida a falansa sai wata daga cikin matansa ta zo kar ku wanke shi anan kar ku wanke shi anan kar ku bata mana falo kar ku kai shi wajen wanke wanke ku kai shi wajen wanke wanke kada a bata masa falo da ruwan wankin gawa falon nan nasa ne carpet din nan nasa ne tile din nan nasa ne gidan nasa ne matar tasa ne ruwan da za a wanke nasa ne robar da za a wanke nasa ne mutanen da za su wanke masu ma'in uwansa ne amma laifinsa ya bar duniya haka aka cire shi aka ɗauki na rantse muku da Allah ɗaya a inda ake wanke wanke ake wanki nan aka shimfiɗa gawarsa aka sa man tabarma aka wanke ta aka daɗe saboda ya gama amfani a wajensu hadihi ya duniya aqallu min alqalili wa ashiquha azallu min alzalili law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya tafi kadan kadan maringuminta marikinta yafi kaskantaccen abu kaskanta da duniya tana dawama ga wani mutum guda ɗaya da manzon Allah shine dawamamme amma wannan labarin da nake faɗa ka tambayi yan kabari za su baka labarin haƙiƙanin abin da nake faɗa ya Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa manzon Allah yace mali walid dunya ni ina ni ina duniya yace ni da misali na ma masali wa masalud dunya illa karakibin sara fi yawmin fa'itin yace ai ni da duniya ai kaman matafiyi ne da yake tafiya a lokaci mai tsananin zafi fastazalla tahta shajaratin sa'a ya zauna gindin bishiya wani dan lokaci gajere yana hutawa kaga duk wanda yazo yana tafiya ya samu gindin bishiya yace bari ya sha iska ya sha rana ai ya sha inuwa ya bar rana ai kaga dole zai tafi ko jin mai hankali ba zai taba mai da wannan gurin yace gidansa bane kai ne motar ka tai fanshu kai ne fanshu ka tsaya zaka yi faci ko ka tsaya ka huta motar ka tai zafi ka mai da wannan gurin gidan zaman ka ai larura ce ta ajiye ka to wallahi haka duniya ma take gurin girban lahira ne gurin da za a tanadi lahira ne yace to ni da duniya kamar haka ne da haka ni ba ni nazo zama ne a duniya ba kuma gashi ya tafi kazam wallahi wata rana ranar litinin da safe kawai sai labari ya dawo a garin Madina shi annabi ya bar duniya ya rasu sahabbai suka ce me aka ce annabi ya rasu da yawan su wallahi ba su yadda ba daga cikin su waɗanda suka fi imani suka fi kusanci da annabi suka rude Umar ibn Khattab yana daga cikin wanda yace bai yadda annabi ya mutu ba kar wanda ya sake ci annabi ya mutu yana shekara 63 ana cikin kaunarsa ana cikin ganiyarsa ana yi da shi duniya tana yi da shi ana samun futuhatul islamiyya budi suna kaunarsa ana ta samun kaza yau a ce annabi ya bar duniya la la wallah duk wanda yace annabi ya mutu yayi wuf ya hawo mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna cike kamar yadda kuke zaune anan duk kun zauna kun yi shiru ba lokacin sallah ba amma an cika masallaci me aka zo yi ana kuka ana jimami wanda ya daina ta kuka wanda bai yadda ba yana ta tunani ya aka ana suke cewa Madina ta yi duhu gaba daya Umar ya hawo mimbari yace wallahi duk wanda yace annabi ya rasu wallahi sai na sare wuyansa sa adribu unukahu bai tabo ba bai rasu ba gaba ka ghaibati Musa ya tafi ne ya buya kamar yadda annan Musa ya tafi kwana 40 zai je dawo ba ku karanta ba wa wa'adna Musa 30 laylatan wa tamamnaha bi ashrin fa tamma miqatu rabbi 40 layla ba ya je ya dawo kwana 40 ba ya nan ba to shi ma Muhammadu zai dawo malam ba wanda iya mai musu amma annabi yana kwanci Allah ya riga ya daura sa sayyidina Abubakar shi zo fudda mutane daga cikin wannan damuwa ya tarar da mutane dan baya nan lokacin da aka yi rasuwa yana wani gidan shi ya tarar da masallaci a ciki ya wuce ya shiga ɗakin annabi ɗakin nana Aisha ya tarar da annabi a lullube ya bude fuskar sa ya tabbatar ya rasu ya sa bakin sa ya sumbance shi tsakanin goshinsa da hancinsa anan yace tibta hayyan wa maitan ya rasulullah ka ji daɗi kanshi kake yi kana raye kana mace a manzon Allah Allah bai zai hada maka mutuwa biyu ba mutuwa ɗaya ce ka riga ka yi ta alƙawarin da Allah ya na mutuwa innaka mayyitun wa innahum mayyitun wallahi ya kaita ya lullube shi bai kowa magana bane ya shiga masallaci dan ya tsayar da musulmi daga cikin rudun da ake ciki a lokacin daga nesa ya ce ya Umar ya kalli Umar yana kan munbari ya ce ejlis zauna a wata riwaya aka ce Umar ya dau zafi kawai magana yake ta yi da takobi a hannun shi sai na Abubakar kawai kama magana a wata riwaya aka ce duk sai aka waiwayo kan sai na Abubakar a wata riwaya sai Umar ya shiru sai Abubakar ya kama magana ayyuhan nas ya ku mutane man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wanda yake Allah yake bautawa muna shaida muku Allah baya mutuwa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum amma wanda yake bautawa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna shaida masa yau fa inna Muhammadan qad mat Muhammad kan ya rasu kawai sai karanta musu ayar ma Muhammadun illa rasulun قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سيدنا عمر يشي والله آية نسيني كما يو أكثر قد إتا سيجي كن سيسني شكنا تنزو أنك زنشان كرشيفة النبي شيني نمبوان من دنيا قبات يا أوجان الله يو يا رسول يا بد دنيا أن دوكي شلق وننجد ناسا an tona rami an binne shi yana cikin ƙasa kai sai ka tabbata in kana jin zaka dawama duk wanda ya rudu da lafiyar sa ko damar da ya samu a duniya ya bata lokaci matakar bai ba Allah ba dan haka da'awar mu shine kullun mutane su kama Allah kawai ko da yaushe kawai ba ka da wani minute da baka gan Allah a ciki kowace harka zaka yi sa Allah a cikin ta saboda yadda mutuwa take daukan mutane a yau ba tare da ainihin wato ta ba su notice ba ko ta nemi shawara su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi rayuwa ta tawazu'anci mu'amalolinsa da gidansa kadai ya nuna mana cewa duniya bai dauke ta komai ba abu na biyu malamai suna cewa gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam gidansa kadai an gina shi ne da zarbar dabino da tabo ina irin itacen dabino din nan tanka ta dabino zarban nan dogon abu nan to shine dangan gidan sai aka hada da kasa da ta kauna dan dabino ganyen dabino yana da karfi za ku ga baya fadowa komun rani komun canji ba za ka taba ganin ganyen dabino ya fada kasa ba to da shi ake gini a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama aka sa duwatsu aka giggina sannan kuma aka samu shi dai wannan zarban dabino aka yi mai rufi yanzu mu nan kaga rodi ne da tile ne da siminti da kaza sai shekara 100 wannan amma su gidansu da itace aka rufe da kasa haka aka zauna kuma aka rayu annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya rayu a cikin wannan gida Hassan al-Basri yana yin bayani yace kuntu adkhulu buyut azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina shiga gidajen matan annabi ni da kaina inji Hassan al-Basri fi khilafati Uthman bin Affan a lokacin da Uthman ibn Affan yake halifanci yace fa atanawalu saqafaha bi yadi yace idan na shiga wallahi da hannuna nake taba rufin dakin annabi saboda ginin a ƙasa yake sun kuyawa yake a shiga malamai suka ce innahu baitun mutawadi'un wa hujar saghira gidan annabi gida ne mutawadi'i gida ne karamin gida gida ne na tawadu'u gida ne da babu duniya a ciki kuma ɗakunan ƴan ƙanana iya buƙatarsa kawai da shi da iyalansa inda za a shimfida a haka annabin ya rayu wanda shine number 1 din Allah a duniya gabaki daya amma waɗannan gidaje amiratun bil imani wat ta'a wa bil wahyi war risala an raya wannan gida na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da imani ba wai gidan kara bane ba wai gidan kasa bane ba wai gidan kaza bane a me aka damu imani akwai shi a gidan ko babu yanzu wani ya gina gida ya kashe biliyoyin kuɗi amma baya sallah asuba da shi da iyalansa me amfanin wadatar da ka samu wani ya gina gida in ya shiga gidan nan ba abin da yake kallo in ban da barna haka yau musulmi suka lalata gidajensu da kallon tsiraici da haram Allah ya rufa maka asiri wani yana kwana da yunwa wani bai da gidan da zai zauna wani har ya mutu a gidan haya zai mutu wallahi wani da shi da iyalin suna cikin wala ko shekaran jiya malam wata mata ta kira ni take cewa malam muna cikin wani yanayi da ni da miji na da ƴaƴan mu balagagu a daki da muke kwana tace wallahi sai dai ya bari in dare yayi ya lallaba ya lallaba tace Alhaji a nemo mana inda zamu yara na ina zamu sasu mu kai su makota muna jin tsoron alalata musu tarbiya ina zamu zuba su iya abin da Allah ya hore mana kenan malam amma wani Allah ya bashi gida iya ganin ka ba ɗaya ba ba biyu ba amma baya bauta Allah a cikin gida musulmi a cikin musulmi yau akwai wanda wallahi ko qur'ani ba a kunna a gidan shi ba za ka taba jin qur'ani a gidansa ba sai kida da waka da waƙoƙi na drama da ƴan wasan kwaikwayo da na gida da na waje Allah ya rufa muku asiri ku dauki tafkekiyar television screen babba kaga mutum har ma yafi girman yanda yake amma me ake kallo daga ball sai tsalle tsalle sai tsareci sai kida sai wake wake gidanka gaba ɗaya da kada kada da wake wake aljanu tab a cikin gidanka haka kamata mu raya gidajen mu Allah ya hore maka ga tashishi na alqur'ani ga saudi qur'ani ga almajid ga inani qur'ani 24 hours rinka kunnawa Allah ya saukar maka da albarka a gidanka amma ba za ka yi ba wani mutum fa haka yake zama wallahi tallahi wata mata ne ta kama ku tace mallan Allah ya mana komai amma mi gidana ya hana ni hadda muke karba a makarantar islamiyya tace mallan sai dai ku yi hakuri tace kullum mai gidan mu idan ya dawo sai ce hujjo ina yana suke ku tattabo ku zo a zo a hadu a falo sai ce wani yaron sa da ko mana kasar din wasan kwaikwayo na wane da wane kunna mana sai ce matan duk ku zo na a shakata tace yanzu Alhaji ina da hadda Qur'ani a makaranta ina da hadisai an bani a Islami da mu malamin nan ku dan tsananin addini sun zo sun koya muku rashin bayyana to in ga ki bini ki bini in kuma malamin ki zo ki je ki ki zo ki bi ni mu kaza 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 wallahi tace haka za su zo su zauna a kunna musu wasan kwaikwayo da drama da film da uban da yaran ana gani ana tafi wani lokaci ya tafa da dan su ce shek je waze kaza kaza wallahi tallahi malam wai wannan wai shine wai jin dadi wai akwai uban da yazo ya sa bal suke kallo da shi da ƴaƴansa sai ya breaking charter ya sa charter a gidan shi da shi da ƴaƴansa ya ajiye naira 100,000 yace mu zo mu kalli bal din nan ni ina goyen bayan club kaza kai kana goyen bayan club kaza da shi da ɗansa ana bugawa ga naira 100,000 akan television cewa idan har an ci club dina ka ci 100,000 nan ka duba uba yana koya wa ɗansa caca a cikin falansa a gidansa wallahi malam wani yanda yake ba da labari ya ce ana yi kawai yaran nan da ya dau zafi sai ce wallahi ƙarya kake baba ya manta ya ce ƙarya kake yi a cikin musu ne da suke akan wane kuma hakan aka yi da yawa mala akwai mutanen da sun kashe gidansu sun kashe tarbiyarsu akwai a cikin ku waɗanda gidajensu wallahi alazimu ina gaya muku babu tsarki mutum zai zo ya kashe ma kudin kuɗi ya tara kayan kallo wannan abu ɗaya ne nake muku magana a cikin gidajen mu kayan kallo ya bawa mata satellite ya bawa ƴaƴansa da ƴan mata da ƙanana da kowa komai ana kallo a gidanka kana tsammanin Allah bai zai tambaye ka ba wallahi duk abin da suka gani a gidanka na rantse maka da Allah ɗaya sai Allah ya tambaye ka kai ku tara musu da yawa ko ku tara musu kaɗan mai hankali shine yake bin duk tashoshi na barna yana tottoshewa ko an shiga baya nan ba za a iya shiga ba yana sa password ba za a iya shiga ba ya ware iya tashoshin da ake gani a gidan shi tunda dole sai an gani ko to ga iya abin da za a iya gani to wannan ku dauke shi babi daya da yawa an ci mu da yaki an lalata tunanin ƴaƴanmu a gidaje gidan musulmi ya lalace da television ɗinsa yanzu sun daina yaki da bindiga da takwabi da hartashi da waye kuna zaune a cikin gidajenku cikin ni'ima za su raba ku da addininku yanzu duk tashoshin banza ƴaƴanmu sun san su tashoshi ake buɗewa na fitar hankali da a kashe musu miliyoyin daloli ka gansu tar for 24 hours kuma ana yi da yaranka kana kallo shi kuke sawa a shagunanku shi kuke sawa a asibitocinku wannan tashoshin kuke kunnawa a ɗakin matanku ƴaƴanku su suke kallo sun saba da shi ba ruwansu da jin wa'azi ba ruwansu da sauraron qur'ani ba ruwansu da kaza a wannan tashoshin kuma suna da manufofi. Ina gaya muku duk wanda ya bude gidan talabishin wallahi yana da agenda da ta fili da ta boye, ko dai wakilin kansa, wakilin al'adarsa, wakilin manufofinsa, ko kuma wakilin turawa. Kuma turawa sun zuba kuɗi masu tarin yawa a ƙasar nan, sun bude tashoshi dan a biya musu bukatunsu, ba sai sun yi da turanci ba, da Hausa. Kana nan kana zaune, an shaka, an gama da kai a gidanka, ƴaƴanka sun lalace, sun ƙi zuwa masallaci, sun ƙi zuwa makaranta, yara sun fadi a jarabawa, ba sa iya karatu sai satar ansa, saboda kullun screen ne a gabansu. An ba su abin da zai dauke musu hankali. Wannan bai isa ba, an zo an hada mu da waɗannan wayoyi, ga sunan kowa idan su yanzu haka duk idanuwan mu duk sun lalace, saboda tsabar yawan kallon waya. Yaro karami ya fi ka iya sarrafa waya, kullun waya ta 700,500 miliyan ɗaya a hannunsa, ya za a yi karatu ya ci jarabawa. Yana karamin yaro ka hada shi da babbar waya, 24 hours abin da yake kallo kenan. Kuma wannan abin da kake ganinta na rantsai da Allah hana bacci kenan. In kana duba ta wallahi sai ka kwana a zaune, baccin ma ba zai zo maka ba, sai dai in baka shiga inda zuciyarka take so ba. Ku gyara gidajenku, ku gyara mu'amalolinku, ku san me kuke kalla, kuma ku san me kuke daura gidajenku. Da haka dan ka kashe miliyoyin kuɗi a gidanka, baka raya gidanka da tsoron Allah da ibada ba, kai asara. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu a cikin gidansa, wanda gidan nan ya raya shi, ya kyautata shi kyakkyawan ɗabi'arsa, wa kamalu adabihi, da cikar ladabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da kyakkyawan zamantakewa da iyali, tibu ma'asharihi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar gidansa, ya mutu, ya tafi, ya bar gidan gidansa na Makka da ya tafi yin hijira, ya koma Madina. Dan uwansa Aqilu, dan uwan Ali bin Abi Talib, shi zai sayar da gidan. Wata rana aka ce za a je Makka, za a sauka, sai sabai suka ce in ka je yanzu ina za ka sauka, a gidanka za ka sauka? Ya ce wahal taraka lana Aqilu min dari, ai Aqilu bai bar mana gida ba, ai Aqilu ya je ya sayar da gidan namu. Gidan nasa na Makka ma Aqilu ya je ya bugar da shi, ya karɓi kuɗin kawai, amma bai damu ba alayhi salatu wassalam. Haka aka rayu. Da haka ya bar gidansa, iyalinsa sun zauna a ciki. Alhamdulillahi, musulmi dole ne ya zauna inda zai suturta kansa, tunda shi ma annabi ya nemi inda zai suturta kansa, ba wanda yake ganinsa, ba wanda yake rayuwa da shi a cikin gidan nan, illa mutane kamar haka, da matarsa, da bayinsa da suke masa aiki mata, da masu masa hidima, su ne kadai yake mu'amala da su a cikin wannan gida din. Fi tawadu'in, a cikin kankan da kai, sallallahu alaihi wa sallama, ya yi iya kokari duk gidansa ya tarbiyantar da su akan addini da shari'a. Ba irin ka ba, yau da gidanka ya fi karfin ka. Da yawa daga cikin ku kuna da mulki a ofis din ku, kuna da mulki a kasuwar ku, kuna da kafa doka a wuraren kaza, amma gidanka da matarka da yayanka sun fi karfin ka. Wannan shine abun tausayi. Mutum ya kashe miliyoyin kuɗi ya gina wuri ya zuba iyalinsa, amma baya iya bada doka a gidansa. Kun yarda da ni kuma kun amince da wannan, akwai da yawa wanda gidajensu ya kubuce musu a yau. Da haka ku koma tarihi, ka karanta yaya annabi ya rayu a gidansa da iyalinsa, yaya ya iya rike gidansa. Gata, yawan gata, da yawan yalwatawa, da fantamawa, da morewa, ba shi ke nuna samun tahakkumi a gida ba. Tsayawa akan bin Allah shi ne yake bada kwanciyar hankali. Ku raya gidajenku da zikirin Allah, da ambaton Allah, da bin dokar Allah. Wani ya zo yana cewa malam wallahi na kashe kuɗi, miliyoyin kuɗi, ban san abin da na kashe a gidan nan ba, daidai gwargwado, kuna ta wa'azi, muna ta gani, ni yanzu ma na zo na saka yar Sunna TV, yar Manara TV, yar kaza ma, ni matar ta ma, wallahi tallahi duk ta toshe su, ba ta gani. Ina take kallo? Kullun arewa 24 take kallo. Ina take kallo? Wane ne dan bada mashi take saurara? Wane ne yake kallo? Dan wane ne kenan? Ina take kallo? In ta tsagaya tana neman abin nan, sai ta tafi zi a flam, ta je ta ga Larabawa, ta ga Turawa, aikin ta kenan. Wai kuka yake mu, nace haba akramu kallah, kai da kake da shafane a hannunka, kudin kitso a hannunka, tattasai da tumatur da albasa a hannunka, katin nefa a hannunka, ruwan sha a hannunka, komai a hannunka, ka zo kana kuka, ai in an kibi a can sai ka matse ta wani wurin. Haka ake yi. Wallahi malam, abi ne abu Allah a samu jin daɗi a gidan nan, a kibin Allah, a saba wa Allah, to kuma lalle za a samu ba daidai ba. nace ai zuwa zakai ka kakkabe ta talabishin din gaba ɗaya ka kwanto ta in kai sauki baka sa tabariya ka ragargaje ta ba to sauko ta ka ajiye ta ka ce an daina kallon a gidan in za a rayu a rayu in ba za a rayu ba a tafi gidan iyaye kaga za a rayu ko ba rayu ba mutane nawa suka mutu suka tafi kabari suka samu yarda Allah ba su da wannan talabishin din suna kallo tunda ba za a bi Allah ba za ka zo ka bari a tara ma shedanu a gida kuma matar ka tafi karfin ka yace wallahi mallam abinci ba ta iya kamu akan lokaci tana kallon wannan abu yace wallahi idan ta hau kan wannan talabishin tana kallo zan yi ta kira sai na kira sau uku hudu biyar ina zuwa dan Allah so nake a zo wani gurin tsayawa in tsaya kun gama da kai wani yace ƴaƴansa hira wasu sai ta kunna musu ta kallo sai su kai karfe uku karfe hudu haka ba gidan musulmi yake da kudinka ƴaƴanka su zauna su ki sallah su ki zuwa masallaci magariba da isha'i anguwa suna kallo uwar su ta kunna musu tunda ka sai musu tambaye generator duk tsadar gas din kai baka ji tunda Allah ya hore maka shi ta kallo yaro karami dan primary sai kai karfe uku da rabi yana kallo a zo tashin su za a tafi makaranta ai tai ai dai daman maganar tashi asuba uban ma baya tashi balanta uwar in kaga sun tashi daman saboda za a je makarantar nazari din su ana rufe gate karfe 7 ai tarikici da su yaro ya tashi na rantse da Allah ƴaƴan mu galiban a mota da aka dauke su daga gida zuwa makaranta suke gengedi ka san me yasa iyayen su mata ba su bari suke wadataccen bacci ba kallo suke yi ku tai ku bari ƴaƴan ku suna kalle kallon banza haka za su kare bokon ba su yi ba addinin ma ba su yi ba la fil iri wala fil nafiri wala ko dume mu mata mu dilla wala komai ma babu in nayi kuskure ka gyara mu ko da ke kai ma iri na ne barazana ne kawai idan an isa ni zan yi wa'azin fulatanci daga Kano shi ma ya buga a nan guri a ba mu minti 30-30 a sha ba mai sai mun gudu da kafar mu wallahi wallahi ƴan uwana akwai damuwa ban sani ko kuna fahimta ta da haka muna magana ne akan gida na kwarai Allah ya bamu ikon gyarawa an ce wa nana Aisha ma kana ya amalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti wai manzon Allah kan me yake ne a gidan shi tace annabi kana basharan minal bashari mutum ne irin mutane ga abin da manzon Allah yake a gidansa tace yufli saubahu annabi yana dinkin hannu faci yakan dauki rigarsa da hannunsa idan ta yage ya dinke ta ya mata maho a lokacin ba keken dinki da hannu ake dinka rigar kai ko yanzu Allah ya hore ma da kanshi yake daukar rigarsa idan ta yage a'a ashe annabi yana da yagegen riga wallahi yana da ita kai ko yanzu wandanka da yage jefa da shi kake baka kaiwa dinki yanzu an daina kaiwa dinki teloli da wahala kaga suna dinka tsohon kaya sai dai a hannun talaka amma da riga ta yage ta tsufa kawai an rabu da ita to annabi haffaci yake manzo Allah yana tatar nonon akuya awaki da tumakin gidansa yana tsugunawa ya sa hannu yana tatsa wa yahlubu shatahu kaga duk wannan larurori ne na iyali na gida wa yakhdumu nafsahu kuma yana yi wa kansa hidima hadisi imamu ahmad da imamu tirmidhi kaman ya yakhdumu nafsahu yakan shiga ban daki da kanshi yakan debi ruwa da kanshi yakan dauki abinci da kansa kai wa yakhdumu ahlihi a wata riwaya Aisha tace kana fi mihnati ahlihi yana cikin hidima wa iyalinsa da aike wa iyalin shi hura wuta tankade rereya shara duk wani abu da mata suke a gida annabi yana taya su dan Allah haka muke a gidajen mu yau wani fa kyama yake zauna cikin iyalin shi yanzu an daina zama cikin iyali ƴaƴanka ba su da damar su zauna da ubansu su ce yau babanmu ne dan zama da ake na hira da taɗi da yara kaga hankalin yaro kai ta hira da su ai taiwa yara wasa a gida baka yi an baka waya 24 hours da ita kake fama ƴaƴanka ba su san fuskar ka ba san dariyarka ba amma wayarka ita ta san dariyarka dan anan kake ganin abin dariya kai dariya kun wallahi ina gaya muku ba abu mai daɗi irin mutum ya shiga cikin tsakiyar iyalinsa ya ci abinci tare da su ya hira da ƙananan yaransa ya yi musu wasa ko matar ka ce ta bata ma rai da ka shiga cikin yaran kun yi wasa sai ga ka manta amma yau an haramta mana wannan abun kuma yau mun zauna a gida komai ba mai kawo cokali, kawo ruwa, goge can, dauke can, kaza kaza. Wani ya aure wata yarinya ba samu tarbiya ba, kawai sai tace wai ni kan wai ni bai wace. Irin yan yaran nan ne yan karshen zamani, sabuwar amarya ji aure ba ta samu tarbiya ba, ba a ce mata ana yi wa miji hidima ba. Da haka da aikin yayi yawa, ka san miji akwai mulki, ko shugaban kasa bai kai miji mulki a gida ba. Kawo kaza da ko kaza, kuma ga umarni wuri abu abuwa guda uku a wuri ɗaya suke, amma namijin yazo sai ce dauko kaza, sai ta dace dauko kaza, sai ta dace dauko kaza, duk a wuri ɗaya ne. Yanzu a kitchen ne za a dauko magi, a kitchen ne za a dauko cokali, a kitchen ne za a dauko mai. Da zai ce dauko magi da cokali da mai ba, sai daban-daban zai aika. Na'am, ki bi mijin ciki haka din lada zaki samu. Ita wannan da ba ta samu tarbiya ba, tace ita ba baiwa bace, ita wallahi ta gaji. Amarya ce ko sati ɗaya ba ta yi ba malam. Yace a shi haka kike baki da mutunci, tace kai ne baka da mutunci. A takaice malam da uwa ka ubanka aka rabu, ya dura mata ashar ita ma ta kututtuwo ta danna masa. Ba tarbiya. Ai wancan tashoshin take gani. Inda ake koya mata yanda yarinya take cin kwalan mai gidanta. Ai can take gani. Ba inda ake koya mata a ce annabi matansa sun masa ladabi da biyayya sun masa kaza ba, ba haka take yi ba. Daka da kanmu muke kashe kanmu da gidajenmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu akan tawadu. Daka ku kyautatawa iyalinku. Yace khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Mafi alheri a cikin ku shine mai kyautatawa iyalin shi. Wanda yafi kowa alheri a cikin ku ya koyan uwana, mai kyautatawa iyalinsa. Yace ni ne nafi kowa kyautatawa iyali. Wata rana mata suka kawo ƙara cewa ya Rasulullahi ya kamata a yi wa maza nasiha, duka ya yi yawa a gida. Manzo Allah ya tara su ya ce yaya ɗayan ku zai zo yana dukan matarsa darbal abdi kamar yadda zai daki bawan shi, sannan kuma ya zo ya neme ta in buƙatarsa ta kama. Ya ce waɗannan da suke bugun matansu a cikinku, laisa ula'ika bi khiyarikum, ba su ne zaɓaɓɓu a cikinku ba. Dole ne za a bata maka rai a gidanka. Ɗabi'ar mace ce kawai ta bata maka, ɗabi'ar ta ce duk wanda ya yi aure wai ya ce ba za a bata masa a gidansa ba, wallahi bai ma san rayuwa ba. Ya kamata ka tafi makarantar koyon zaman aure. In dai matan wannan zamanin ne, in Allah ya so ya yarda, in ita ta yi kanta don kyau, in soyayya tana ɗaukan ka ta sa ka a kwalba ta rufe saboda so da ƙauna, ina tabbatar maka in ta zo gidanka wata ran, in ta tafka maka wata tsiyar, ji za ka yi kamar ka tukunkuye ta ka wulla ta waje. Haka suke a karkace suke. To wanda yafi kowa samun nutsuwa shine wanda ya samu mace mai tarbiya, mace mai addini. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju, in yazo muku wanda ku yadda addinin sa da biya su, ku aura masa yarku. Duk wanda bai aure mai kyakkyawan addini ba da dabi'a ba, za ta sha wahala, haka shi ma kuma zai sha wahala. Dan haka za ku samu kwanciyar hankali da nutsuwa ne a gidajenku, yayin da kuka dora iyalinku akan Allah. Ya ce annabi ya ce matarka ta bi ka a lokacin da take bin ka tana jin cewa Allah take bi dan Allah zai bata lada. Matarka ta yi maka da'a ba wai dan kai gangan jikinka take bi ba, a'a da'ar aure take. In dan kai take bi, to duk randa cafananka ya kare ba za ta cigaba da biyayya ba. In kai take bi, duk randa ka bata mata rai ba za ta bi ka ba. To wannan shine matsalolin da yau mutane suke fama da su a gidansu. Wani ya ce wallahi malam na rasa yanda zan yi da matata. Me ya faru? Ya ce wallahi malam ban isa in ce ta yi ta yi ba. Ni din nan ban isa ba. Ta rena ni oba. Ya ce wallahi zan ce kar ki fita, zan ce wallahi ce na fita, kai din banza. To haka ba ake rayuwar ka, gamu ta yazo nan barara ba 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 ba. Yana zuwa karamar yarinya 16 17 da yazo auro, dila shi take yi. Wallahi malam ka san wata yarinya sai ta sati biyu bata kula mijin ba. Yazo nan office ya ta muku bala'i. What do you mean? Wallahi I will never tolerate it. This is nonsense. This kaza kaza kaza. Ya gama turancin banza, yarinya 'yan shekara 17 18 sati biyu bata kula shi. Yazo nan har yanzu ba a huce ba ne. Yace eh. Zaka ga abin da kaman zaka gani. Abin da yake faruwa kenan. Ku yi hakuri fa, kar wani zai fassara shugabansa na office yace da shi nake ba da shi nake ba, wallahi. Yawwa. Da haka ku zauna lafiya da iyalanku. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kamar yadda Nana Aisha ta bada labari, tace yana musu hidima. To muna bada wannan nasiha ga iyaye da mazaje, ku yi rayuwa mai daɗi a gidanku. ku rinka cin abinci a gidajenku, ku rinka zama kuna hira da ƴaƴanku a gidajenku. Manzo Allah har tsere guje-guje yake a gidansa, kaga amfanin samun katan gida yalwatacce kenan. Kwarai kuwa gudu, yayi gudu kaga amfanin exercise kenan, kaga amfanin mata ta rinka motsa jiki kenan. Karka zo ka tirke matarka ta ci da safe da rana da daddare tana haɓaka kamar fulawa an sa mata yeast, ta zo ta zama kaya kullun ciwo da damuwa. A'a, ta rinka dan motsi, in ma akwai yar aiki a sa ta wani aiki. Wata ranka ba ta wata singlet ɗin ka ce da yake wanke min hajiya, wankin ki nake so, na fi jin daɗi in na sa rigar da kika wanke min, na fi samun natsuwa. Sai ta je ta wanke. Amma yau matan yanzu gajeren wandon mai gidansu ba ta iya wankewa. Akwai matar da ta yi taimun waya, mallam wishi ta bani gajeren wanduna ya ce in wanke. Nake to ke inda ke wanke mai gajeren wandonsa ba, wa zai wanke? Zamani ya canja. Abu na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mutum ne mai saukakawa wa iyalinsa, mai kyautatawa wa iyalinsa. Bai zamanto gharib ba, bai zama mai kakkausar mu'amala ba. Ya yi haƙuri da duk abin da aka bashi. Abinci suna bashi a kasko, suna bashi abinci a mai sunan abin nan na itace, akwashi. Annabi yana cin abinci akwashi, akwashi kwanan itace wanda yau ga bishiyoyi muna da su yalwatattu, amma mun ƙaurace mun zo muna cin abinci a roba, mun ƙi akwashi. Shi kwanan akwashi yana da sirri cin abinci a cikinsa, lafiyar ɗan adam, inganta abinci. Da wahala abincin da yake cikin akwashi ya lalace, ku dai ku tambayi iyaye za su gaya muku. Amma yau babu akwashi, amma an ɗauki roba an bamu. Roba kuma ku je ku tambayi masana, duk mutumin da yake cin abinci a roba ko to bari zai ne shi. Akwai kanna dena ballo ne, ai bari haƙura dai. Wataƙila akwai wasu alhazawa masu kamfanin roba a nan. Allah ya ƙara wa kwanan akwashi daraja. Wallahi malam, bari gaya muku, ku yi haƙuri, bari tunatar da ku wani abu guda. Akwai abubuwan da muke da su namu na iyaye da kakanni na gargajiya, suna da tasiri wajen lafiyarmu da gangan jikinmu, amma mun watsar da su saboda zamananci. Yanzu misali, yin abinci a tukunyar ƙasa. Tukunyar ƙasa tana da wata peculiarities nata, da kaga ana dafa tuwo ko abinci a cikin tukunyar ƙasa, albarkatun da ke ciki malam ba magana, da lafiyar ɗan adam, saboda shi kansa ɗan adam asalinsa ƙasa ne. Da haka aka zo ana dafa mai abinci a cikin tukunyar ƙasa. Akwai alkhairai da amfani, ba lecture zan yi ba. Sannan kuma shan ruwa a randa, randa tamu ta gargajiya, mun tashi mun tarar da iyayenmu suna sa mana ruwa. Duk wani munin ruwa in aka zuba shi a cikin randa, tana absorbing datti da cutar da ke ciki ta mai da shi ƙasa. Ku je ku duba ku gani, za ku ga dattin yana koma automatically, ba fa na'ura ba ce, ƙasar ce kawai, sai ta zuƙe duk dattin sai ta bar ruwa mai kyau ɗin. Amma yau ba ma shan ruwa a randa. Kuma likitoci suna faɗa ko ruwan sama ne idan ya sauka, in ya taɓa kwano akwai wani abin da kwano yake rage masa. Idan ya shiga roba akwai wani lokacin da yake yana illata shi, yana lalata shi. Akwai abinciccika na mutunci da daraja duk mun basu. Yanzu da idan an tuka tuwo, mata sun tuka tuwo, sai a bar tukunyar a kan wuta ta yi zafi, sai a samu ƙanzo, abinci kala biyu. Wannan ƙanzon mata suna tara shi, in ya kai wani lokaci sai a sa shi a turmi a daddaka. Ana zuba masa ruwa, kumbura yake automatically. In ka saka masa garin kuli-kuli da lafiyayyar albasa da mangyaɗa da salad, ina gaya ma wallahi ya fi wannan shinkafar da kake ci tana tayar ma ciwon suga. Amma yau matanmu ruwa suke zuba tukunyar, ana ganin ƙauyanci ne. Ni dinnan da nake muku wa'azi na rantse da Allah na rayu akan wannan ƙanzon, kuma har yanzu ina ci da yatsa mata na ba sa min tuwo a tukunyar ƙasa in samu ƙanzo. Abinci ne lafiyayye na gari. Duba garin kwaki, an rena shi, ba a cin garin kwaki. Ina mana magana ne akan rayuwarmu a gidajenmu, alfahari, ƙarya, san zuciya, muna cin abinci cikin da suna sabbaba mana ciwo. Abinci da kuke ci da yawa yana kashe namiji, dewa yau maza dai ba su da lafiya ba sa iya biyan bukatun biyawa matan su bukata saboda abincin da ake dafa musu a gidansu zaki yayi yawa mai ko yayi yawa magi yayi yawa wane ne yayi yawa an bar daddawa me ake daddawa icen dorawa ƴaƴan dorawa ake daukawa ayi wannan ayi amfani da ita kalwa ku je ku tambayi fa'idar daddawa da amfani daddawa amma ba ayi kun zo kun dauko abubuwa kullu kuna asibiti amma kun kasa ganewa daman kun yawa suna so su rage ku kun ki ku ragu dan haka za su yi ta kawo muku abubuwan da zai ta kashe ku wallahi ba ku bar gaba dan haka ina wasiya a wannan masallaci na Dobele a dawo kan daddawa a dawo kan tukunyar kasa a dawo gaji ka ga malamin da cewa ke haka yana kada kai wato me zai yi ba wai ya ce wai na fara ai da ba dan matan mu sun fi karfin mu ba wallahi da sai mu fara cewa nayi matan mu ko ba ka bane matan mu ko ba gane ba matan mu duka yawa ni da shi duka gaba daya da sai an yi irin wadannan abubuwa suna da amfani yanzu duba dumame an daina cin dumame yara ba san dumame ba wani yaro gari ya waye uwarsa ta kawo mai dumame ta zuba masa ya sa kafa ya buge ya ta kuka saboda dan indomie ne dan taliya ne dan kwai ne dan kaza ne shi yasa muke wahala talauci yayyawa yunwa yayyawa wane ne yayyawa saboda kun dauki hai rayuwa samun ya ragu kwadayin ya karu mu dawo gargajiya mu huta duka wadannan abubuwan da aka gaya muku wallahi malam magabatan mu sun yi rayuwa mai inganci mai dadi yanzu a da mutum gonarsa zai je sai ya ciro ganyen rama a tafasa masa ya sa mata kulikuli ya ci yini zai yana shan ruwa bai korin yunwa ba amma kai yanzu ba za ka ci rama ba ba za ka ci ba kun kashe gonakin naku ba kwai mu gyara Allah ya zaunar da mu lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi rayuwa cikin irin wannan yanayi in mun lura da halinsa tare da iyalinsa an ce yana shiga gidansa da murmushi yana shiga gidansa da tsafta yana shiga gidansa da wasa da yalwa manzo Allah yana da sakin fuska a gidansa tare da iyalinsa kuma in zai shiga gida sai ya sanar da su sai ya sallama wa kana yusallimu alaihim yana musu sallama haka zadul aibul qayyim yayi bayani a cikin zadul ma'tabi'a annabi in yazo yana yiwa kowa sallama a gida ba kai bane wai wai ya dawo wani ya kuma yazo gidansa yana sallama assalamu alaikum irin ustazan nan ya gina gida da ana sunna yana assalamu alaikum assalamu alaikum wata dogowa ta zo ziyara ce abun mamaki yau mutum da gidansa ya sallama saboda haka muka ginu cewa wai abun mamaki ya dama mutum a gidansa yana sallama ma'ana mun ginu cewa mutum baya sallama a gidansa ba daidai bane wai za dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha in za ku shiga gidaje ku yi sallama wa ma'abuta gidajen da haka sunna ce ta manzon Allah ya rayu yana yi wa iyalin sallama akwai wanda aka ce in yazo bale yake da kwanuka pau pau wace ku aje wannan wallahi kaza 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 in ka ji bala'i to ya dawo sai ka ji ana cewa ya dawo sai ga yara sun ruga da gudu matan gida sun shiga da gudu tsoransa ake ji wallahi duk wanda ya rayu a gidansa bai da walwala bai da sakin fuska iyalinka ba su zuwa su tarbe ka da sakin fuska da wasa da dariya ka kuntata wa kanka ka matsanta wa kanka ga hawan jini a gefe ga ciwon zuciya a gefe ga damuwa ga cututtukan da baka ma san da su ba kuma ka zo ka kuntata wa kanka a zamanka ai wallahi kamata ya mutum ya shiga gidansa mallan ya warware ya miƙe ka saki jiki ya kamata in ka dawo gidanka ka manta da damuwar waje wanda yake da dabara shine gidansa wata rayuwa yake mai dadi da shi da iyalansa in ya fita harkar waje in ya shiga gida harkar gida to amma yau ba haka muke ba malam mutum sai ya zo cikin gidansa da wadata da rufin asiri da komai da babban daki da katan gado da air condition billahi alazim malam sai ta burgi ma ba iya wuce da yawa ba sa iya wuce me yasa ba kwanciyar hankali ba zikiri ba salatin annabi ba karatun qur'ani a gidan shedanu ne a ciki wani kuma ce ake wallahi kullun kira nake ji ana ta kira na wani nace in ka ansa ka shiga uku wani cewa yake wallahi kullun ji yake a bayan ɗakin sa ana sukuwar dawaki karfe uku ne ji cikakkaf 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 nace mutanen ne sun kawo maka ziyara ne ba zikiri ba ambatan Allah wani kukan duji yake ji a saman gidansa ga gida iya gida amma wallahi kukan duji yake hana shi bacci. Wani cewa shi ba asilin din ɗakin sa ya sa a bude a duba masa. Anya ba mutane a ciki kuwa? Ba wani mutum aljani ne kawai ke hana ka hutawa. Aljani zai iya rikida ya zama muzuru ko bera ya hana kwanciyar hankali. Da haka ku raya gidanku da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Qayyim yake cewa an ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yazo zai shiga gidansa idan kalaba ila baitihi alhamdulillahi alladhi kafani wa awani walhamdulillahi alladhi at'amani wa saqani walhamdulillahi alladhi manna alayya fa afdala as'aluka an tujirani minan nar. Annabi yana yin wannan addu'a, nagode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya isan mun, ya tattaro ni, ya matso da ni. Nagode wa Allah da ya ciyar da ni, ya shayar da ni. Musulmi ya yadda cin sa Allah ne yake bashi, shan sa Allah ne yake bashi. Yace nagode wa Allah da ya min falala. Ka shiga gidanka, ka tarar gidanka ne ko ka biya kudin haya, wannan falala ne. Akwai wanda a yau an kore shi a gidan haya, akwai yau wanda matarsa ta koma gidan saboda babu wurin zama, akwai wanda buge-buge yake ya samu dan inda zai makale ya aure bai samu ba. Kai kuma ga ka a cikin ni'ima, ka rinka yin addu'a kana roƙon Allah. Wannan yasa manzon Allah ya samu kwanciyar hankali. Da ƙarshe annabi ya addu'a ce, ya Allah ka raba ni da wuta. Ku rinka yin addu'o'i duka. Naje wani program na mallam yana karanta wasu addu'o'i, da haka ku nemi addu'o'in da annabi yake a gidansa idan zai shiga da kuma idan zai fita. An ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga gidansa ya goge bakin shi, gida kawai in zai shiga sai ya dauki asuwake ya goge baki. Me yasa? Baya son ya je ya tarar da iyalinsa su ga wani abu abin ki ko ya ci wani abu. Manzo Allah aka ce ba a taba jin wani abin ki a tattare da shi a jikinsa ba. An ce ba abin da yake irin aji wani abu doyi a jikinsa. Don haka ya zamanto jikinsa ma jikinsa guminsa turare ake da shi. Gumi fa ayi turare. Ya je gidan Rumaisa Ummu Sulaim matar Abu Talha al-Ansari, ya je gidanta ya zauna, wata babban mace ne suna kai mata ziyara. Ya kwanta har yayi bacci, shimfidar ta jike da gumi. Matar ta ce wallahi daga shimfidar Annabi na ruwan tattare guminsa na zuba a kwalba, ba inda turaren da ya fi shi kanshi saboda tsabar kulawa. Amma mu tsakani da Allah malam, ka ga mutum ya zo ya zakke wa iyalinsa a gida cikin datti. Wani in ka gan shi a titi ka ce yana da mata, ka tabbatar yana cutar matarsa, ba sai ka yi bayani ba. Mutum ya shiga gidansa malam cikin datti da doyi, baya kulawa. Amma mun sani cewa galiban matan mu Hausa Fulani, duk ranar da mace tana da girki mijinta zai zo wallahi fita yi wanka, ko ba ta da sabulu, ko ba ta da man shafa, ko ba turare. Al'ada su ne ba sa tariyar miji ba sai wanka ba kawai. Za ta gama shirya ma komai amma za ta zo ta yi wanka. Amma yanzu dan Allah za mu iya alƙawari mu ce duk wani namiji, duk wani namiji yana yin wanka in zai zake wa iyalinsa. Wani zuwa yake da kayan bacci da kayan aikinsa mai ɗoyi mai gumi yake zake wa iyalin shi. Wata mata ta ce wallahi malam idan mai gidana ya dawo ya cire rigarsa ya rataye falon baya zaunuwa, dan ji zakai kamar wata daddawa ce aka kulle ta a leda aka ajiye ta. Ta ce idan ka fidda kayan kuma ya zo ya jarrabe ka, ya zo ya ce da kai ka takura masa. Wani wallahi al'azimu idan ka ga yadda yake mu'amala da iyalinsa akan abin da ya shafi zamantakewansu na rashin kulawa, baya ma jin nauyin iyalinka ta zo su ji wari a jikinka. Yaushe za ka bari mace ta rena ka? Kana da banɗakinka da turarenka da manka, kar ka yadda ka bari mace ta zo kusa da kai baka gyara jikinka ba. Reni zai shiga tsakaninku wallahi, ko ba ta gaya maka ba za ta rena ka. Ba daidai ba ne. Daka Ibnu Abbas yace nakan zo in zauna a gidana in saka ainihin madubi a gabana in sa kwalli in gyara jikina. Yace uridu an atazayyana li ahli kama uridu an yatazayyanu li, ina so nayi kwalliya da ado wa iyalina kamar yadda nima nake son iyalina ta yi mun. Wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirijali alayhinna daraja. Da haka manzo Allah mutum ne mai tsafta, yana da tsafta, yana da kula da jiki, yana da asuwaki, yana gyara gashinsa, matansa suna gyara mai gashi, yana sa mai akan sa, yana da gashi mai tarin yawa. A riwaya a cikin Shama'il Muhammadiyya aka ce ma ra'aytu zulimmatin min rasulillah, ba mu ga mutumin da yake da gashi mai yawa da ya sauka haka fadarsa irin Annabi ba. Amma yana kula da gashinsa, yana kula da hakkin iyalinsa. In zai shiga gidansa ya asuwaki ya fesa turare, yaya mutum zai zo ya zauna gidansa cikin kazanta da datti? Wai shi mai gida ne, matarka tana kwalliya tana ado, dan ta kyautata ma amma kai baka kwalliya da ado ka kyautata mata ga zama da kazanta ga mummunan mu'amala ga baka bada kudin cefa ne masifar ta yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana koya wa iyalinsa zikiri a gida ya gaya musu yace idan ɗayan ku za ta shiga ban daki tayi addu'a Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'is a wata riwaya Allahumma inni a'udhu bika inam haka ina neman ka tsare ni daga manyan aljanu mazansu da matansu in zai shiga ban daki ya koya iyalinsa kai ku yanzu ba mamaki da ashar ma take shiga ban daki baka damu ba kuma ga mun zo mun yi ban dakuna a cikin dakunan mu jama'a ban daki matattara aljanu ce ban daki duk inda ban daki yake to in dai kazanta yake da bola da wurin da ake zuba datti da wurin da ake tara shirgi da wurin da yake da duhu ba a shiga da wurin da yake daji ne da wurin da yake ruwa ne da kwazazzaban wuri duk waɗannan gurin aljanu ne to zamani ya kawo mu burgewa shine mutum yayi katon gida yayi ban dakin sa a jikin gadansa yana sauka yana shiga ban daki wani filan sa a kofar ban dakin sa zai shi yasa zai kwana yana iwe yana ihu dan bala'i to aljanu ne a gefen sa gaba daya ga ba zikiri a gidan da haka duk wanda zai shiga ban daki ya addu'a na shafa da karatu na maimaitawa da yawa yanzu ana ba mu kesa cewa Alhaji wani ya shiga ban daki ya fadi ya mutu yawanci na shiga ban daki paralyze ake to aljanu ne na fitar hankali a cikin malam kana faduwa sai ta rike bangaren jikin sai kai paralyze ga wannan abun tsuguno da ake zama a kansa wanda muka makale masa mai kashe mutane duk wanda abun ban dakin sa ya fashe ya zauna akai ya fadi akan sa in ya yanka maka duwawu babu likitan da zai yanke zai dinke ka wallahi kuma gashi ba ma canja sai mutum shekara 10 da abun tsugunan sa baya canja shi ba zai tsaya ba mota ka kike canja ta wanda kike mana canjin bakin mai kullun kana canja ta ballanta abun tsugunan ka ba ma canja da haka da mutum ya zo tsufa ya kama shi nauyi ya kama shi yana zama sai rabas sai ka ji ya yanka mai duwa daga nan za a ta jinya sai a ce ya mutu wani kowa ce ya fada ban daki na farko an shiga ba zikiri na biyu kuma wurin matattara aljanu ne kuma an tara kazanta a cikin daki da haka duk inda aka ci gaba za ga ko da a birni ne yanzu wallahi ba sa yin ban daki a cikin daki da sai ne kofar ban daki daban kofar daki daban ka rufe kofar ka aljanu ba su shigo maka ba su je cin su karata in za ka shiga ka yi addu'a amma ka haɗe wuri guda ba fice ne haramun ba ne dan malamin nan ma dakin sa haka aka yi kai yawa ni ma ina da wani daki ne wannan amma na kai gadona nesa can gaskiya ba haka ba ne to ai sun gama da mu ne wallahi ya kamata mu lura yaya tsarin ma gidan musulmi yake yanzu da a ce muna koyi da rayuwa sahabbai rayuwar sahabbai sahabbai suka gaya mana ban dakunan su a waje ne a bayan gida shi yasa Bawushe yace ya je bayan gida me bayan gida saboda wurin tsuguno a bayan gida ne mu kuma mu da shi cikin tsakiyar daki tsura da ƙarshe zan jero mana a gurguje saboda ana nuna mun lokaci yayi na gaya muku manzon Allah yana kula da iyalinsa sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana yin wasa da mizahi da ainihin wato a wasa irin barkwanci da shi da iyalinsa sallallahu alaihi wasallama wata rana an ruwaito manzon Allah yana wasa da wani yaro ana ce da shi Abu Umair ma fa'ala an-nughair yana yaro yana yawo ne da dan tsuntsun sa haka sai annabi ya ga bai ganshi da tsuntsun ba sai mai wasa sahabbai suke cewa wani sahabi yana cewa na haddace na rike lokacin da annabi yake min wasa da ruwa a gida in yazo sai ya debi ruwa a bakin sa sai ya fesa min a fuskata sallallahu alaihi wa sallam annabi yana wanka da iyalinsa a bandaki daya wanka da iyalinsa a bandaki guda ya halatta yana ƙara kauna da soyayya suka ce har mu yi tai yace da'ani da'ani kyale ne in diba kyale ne in diba idan da zaman lafiya da kauna ana yi amma wani yanzu cewa yana aini ko abinci mana ci da iyali ina ce zamani ya canja na ce ya aka yace ina ai kashe mutane suke mana na ce ina kake cin abinci yace wallahi ni a hotel nake ci abinci na ce ta aiko ka dauka wa kanka wahala in gina gida in dauko mace lafiyayya in ajiye ta a gida in kashe kuɗi in biya kuɗin cefa ne ko bazan ci abinci a gidana ba to ai malam kashe mutane suke ni yanzu na matsu sai dai in zo in ce to wai wani ya ce yace to ke hajjia zo mu ci abincin nan farin loma daya sai ta yi loma daya sai loma daya wai sai dai su ci tare saboda rashin tsabar yadda shi yasa na gaya muku gidajenmu suna cin wuta mun wayi gari yau bamu yadda da matanmu ba a gida malam ka san cewa wani bai yadda da matarsa ba sai dai ya je dauko kuku yana masa abinci amma bai ce abinci matarsa ba ka san ana wannan rayuwar ka san wadancan mutanen da suke cikin gatar ne yawanci haka suke yana da mai dafa mai abinci kuma abun mamaki sai mutum ya je dauko kafiri kafiri ya dauko ah yace ayya ya catering he read catering he know how to kaza kaza amma matarsa ta sunna bai zai ci abincin ta ba wai za ta kashe shi wanne ne yafi aka fi tsammani ya kashe ka wani wanda yake nesa yazo ka dauke shi kana biyan sa albashi ko kuma takka da kuke tare to wannan dai yana cikin kurakuran da muke yi shi da ma wani ba a yin abincin rana da shi ba a yin abincin dare da shi kawai baya cin abinci a gidansa idan yaje masinjinsa yake hada masa shayi a dakin sa mallan ina jin dadi ina kudin babu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama duk lokacin da ya samu wata munasaba na shigar da farin ciki wa iyalinsa wallahi sai yayi nana Aisha take cewa sau da yawa annabi ya zo yin bacci na rana a gida sai ya zo ya filo da cinyata ya kwanta akan cinyata ya filo nana Aisha kaga na gaya maka yana wanka da iyalin shi sannan kuma yakan zo ya kwanta akan cinyar nana Aisha ya bacci za a iya sa masa tsumma ya dora sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci abinci da iyalin shi kuma annabi yana da farin rai iyalansa har abinci suke kawo masa ko da ba ranar girkin sa ba nana Zainab ta ɗebo abinci ta aika ɗakin annabi yana ɗakin nana Aisha har ma aka dan samu ƴar matsala amma wannan yana nuna kyakkyawan zamantakewa dan aike yazo ya kawo abinci nana Aisha tace daga ina ta ga abinci daman ta riga ta ce ni fa ina da kishi in ji Aisha ana ghayur daga gidan Zainab me yace abinci ne ta sa hannu da hannun bayanta aka ta buge akwashin akwashi ya fadi ya fashe abinci ya zube annabi yana gurin yana kallo sai dariya dala duba siyasar zamantakewa dariya yayi malam wallahi a hadisi yace ha gharat ummukum ummul mu'minin aisha taiki shi amma da ya gama dariyar kuma sai hukunci yace qas'atun bi qas'atin wa saridin bi sarid yace sai kin biya kwanan kuma abincin ma sai kin biya saboda na wani aka kawo mun kuma sai da aka biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai siyasa ne a zamantakewa matarsa Safiya binti Huyay ibn Akhtab wanda aka riboto ta da Khaybar mace ce masha Allah mai karancin shekaru kuma tana da matsayi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kyakkyawan mace ce kamar yadda aka zo a riwaya kishi na mata namun mun gaya muku ba a raba mata da kishi ko da ko matan sabbai ne dole mace ce ta yi kishi amma abinda ake ki bagin kishi kawai sai wata rana suka hada baki suka ce da ita ke da Allah yar Yahudawa to ana samun irin wannan matan ta fashe da kuka Safiya ta je gurin manzo Allah tace ya rasulullahi ga matanka yu'ayyirunani bi abi suna aibanta ni da babana saboda babanta shine shugaban Yahudawa a Khaybar da haka da aka tashi kishin na mata sai aka ce yar Yahudawa alhali kuma ta annabi ce da haka ya'yanta ta zama ya amma kuma masha Allah tana da matsaya wajen annabi sai manzo Allah ya ce da ita kice da su in kin koma ki hada su kice duk cikin ku gaba daya wace ce yar gidan annabi ubanta annabi babbanta annabi ki gaya musu ki ce ke tushen ki annabi Musa da Haruna ne da sun gaya miki ki loda musu wannan kaga ashe ya halatta namiji in yana da mace mai dan rauni kana son kayar ka kaga an takura mata an hade mata baki ka rinka koya mata in an gaya mata ka ce ke ma kirama amma kaka bari fa a gane ba laifi bane ka dan sa ta tabbaci yancinta saboda idan kai ka zo kai musu fada wani lokacin sai a ce ai ya goyi bayanta ai amarya ce ai yana son ta ai kaza wato akwai siyasa mai tarin yawa a gidan annabi akwai ranar da fa aka yi kamar da riwaya ta zo a tsakanin fasu matan abin da aka yi ta jefe-jefe da abinci Aisha ta ɗauki abinci ta jefawa ko Hafsa ne ko wane ne ita ma ta ɗauka ta jefe ta da shi ana ta fafata amma annabi ya warware wannan matsalar amma yau kai matanka ba sa iya ga maciji ba ka iya daidaita su gidanka ya lalace akwai mutumin da unguwa zai je zai kai su gidan ta'aziyya matansa guda biyu ko uku na rantse muku da Allah ba su haduwa a mota ɗaya bai isa ya hada su uku a mota ba saboda ba sa magana da juna sai dai ya dauki wannan ya kaita wannan direba ya dauka kai su hada can kuma an zo daukowa dole sai an yi sawu uku haka yayi da yake rayuwa da su akwai wanda ta hana ƴaƴanta magana wa ƴaƴan kishiyarta kuma kana zaune kana rayi ka ciyar da su ka shayar da su kuma baka iya gyarawa an hada ƴaƴanka gaba da kiyayya idan su matanka ne wannan kuma maniyinka ne ƴaƴanka ne dan me zaka bari ana gaba a tsakanin ƴaƴanka ka mutu a zo ana bala'i a gidanka akwai mutumin da matarsa tace in ka kuskure ka fara zuwa gidan wance karka zo gidana ko ni ne da girki haka ba mutane suke rayuwa a cikin gidajensu ba sa iya controlling gidajensu mata suna sarrafa su yanda suka ga dama mata su talacin mutunci su talacin kirki a zuba musu ido a kyale su akwai wanda take yau shekarar su barkate ƴaƴansa sun shiga jami'a ba su taba haduwa ba yana da mata a can unguwar yana da mata a can unguwar har ƴaƴanta suka je jami'a ba su taba haduwa ba ƴaƴansa ba sa haduwa haka yayin da yake rayuwa akwai wanda yana da matar a nan yana da wata matar a wata ƙasa bai gaya musu ba saboda bala'in kishi sai ranar da ya mutu aka zo ana rikicin gado wacce ta waccar ƙasan da ta ji ya mutu maza ta bugo jirgi ta ce nima matarsa ne aka ce a ina kuma ce wallahi ba mu san ki ba ta ce to ga ƴaƴansa na hasin shiga university a ƙasa kaza ashe duk ƙasar da yake tafiya ingila america france kaza ashe yana da wata matarsa da ita yake yawo kuma bai gaya sauran matan ba yarin gumi duniya ya ɗauka ba zai mutu ba yanzu sai Allah ya kashe shi da haka mata ta zo ta ce na zo maganar gado aka ce ba mu san da ke ba uwarsa ba ta santa ba ubansa bai santa ba danginsa ba sani ba shi kadai ya sani daga shi sai amma su sun san cewa ta zo tutto gashi za ka za aka yi ta rikici da yake yana da hali aka ce to mu ba mu san da ke ba ta ce to ba damuwa daman yana da kamfanoni a kasar yana da gidaje yana da kaza komai da komai ku ku rike wannan nima na rike ta hau jirgi ta tafiya ta yana da kamfanoni yana da gidaje ka duba ganganci da mutum yake macen da zaka aure ta tana karkashin ka ka kasa bata doka da oda mutum ya zama mai rauni a gaban iyalin shi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah yace maza su ne suke da iko suke tsaye akan matansu Imam Ibn Kathir yace huwa ra'isuha wa sayyiduha wa mu'addibuha idha wajad miji shine shugabanta gwamnatin shugaban kasanta jagoranta shine mai ladabtar da ita idan ta kauce ashe namiji yana ladabtar da mace idan ta kauce yaya za ku bar wa matan ku ragama suna abin da suka ga dama gidajen mutane ya cika da bokaye kana ahlus sunna matanka kullun tana bin bokaye duk kudinka da harkokin da kake matanka tana bin gidajen bokaye baka iya sarrafawa yau wannan ya kwanta da ita yau wannan ya bata lakani kaza yau wannan ya bada kaza duk mutane suna ta rayuwa matansu sun shiga wata duniya ta tsiya da haka mu yi kokari mu gyara gidajenmu akwai matsalar lokaci a za mu dakata a nan insha Allah da mun kai matsalar kake ne sai mutum ya gama daukan zafi yana gumi kawai sai ka turo mai takardar tunda ya tura mun takardar nan kafa ta rawa take ta yi so yan uwana in kun gane me nake so in ce ina heading ne to wasu abubuwa matsalolin gida ina ta so in ta comparison ga gidan annabi ga gidajen mu ga gidan annabi ga gidajen mu muyi kokari mu kyautata alakar mu da gidajen mu da iyalan mu barin dakata anan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana afwa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.